الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 3 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda 3 tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin mace ta ringa shan magani domin takaita aihuwa kamar yanda da yawa daga cikin mata idan ta aihu sai ta ce ita ai sai ta huta shekara 4 ko shekara 5 sannan ta koma daukan ciki in ma ta hanyar shan wasu kwayoyin magani ko kuma yi mata allura ko kuma saka mata wani karfi a jiki wani lokaci akan samu tsari ne ma tsakanin shi mai gida wai da matarsa cewa ya kamata da zamanto duk shekara 5 ta aihu ko kuma abin da yayi kama da haka domin dai wai su tsara iyali to wannan tsarin iyali kamar yanda ake tallata shi a yau ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi wannan tsarin iyali da ake zawwa da shi a yau tsari ne wanda yake na turawa ba tsari bane ba wanda yake na musulunci mu kuma musulmi mu muke da komai sai dai a koya daga gun mu amma ba dai ba mu mu koya daga gun wasu tuntuni musulunci ya tsara mana iyali ubangiji ta'ala ya faɗa walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a ubangiji ta'ala yace uwaye mata su shayar da ƴaƴan su shekaru 2 cikakku ga wanda ke nihin cika shayarwa in har mace tana nihin cika shayarwa to gaya shine shekara 2 akan shekara 2 baya halatta a dada shi kuma wannan shekara 2 kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da ya hada tsakanin wannan aya da waccan aya wadda take cikin suratul ahqaf fadar ubangiji subhanahu wata'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra shine anan sai ya fitar mana da fa'ida dan da aka haifa a wata 6 to za a shayar da shi wata 24 shine karshe game da shayarwa dan da aka haife shi a wata 6 kenan gayar shayarwa in har za a tsawaitar da shayarwar shi to shi wata 24 ne idan ya kai wata 24 to dole za a yaye shi baya halatta a dada akan haka dan da aka haifa a wata 7 za a shayar da shi wata 23 idan ka hada ga 7 ga 23 wata nawa kenan 30 daidai kenan duk wanda yake dan wata 7 to baya halatta a dora akan wata 23 wanda aka haifa a wata 8 to shi kuma za a shayar da shi wata 22 tare da cewa a al'ada wai su ba a samun da a wata takwas, akan dan akan samu bakwaini, amma wai in mace ta haihu a wata takwas to har ma za su ringa tuhumar ta cewa wai da dan ta zo gida da ciki ta zo. To a wata shida ma shari'a ta ba da damar cewa mace tana iya aihuwa. Yau in ka auri mace ka kusance ta a wata shida, idan ta zo da da, in ka sake kace ba dan ka bane ba, to sai an je gaban alƙali an yi li'ani, saboda a wata shida ana iya samun da. A wata shida in kwana uku ya rage ma, to wannan ba ka da ta cewa, amma in kwana hudu ya rage ko kwana biyar kana da ta cewa ana, saboda watannin musulunci a cikin wata goma sha biyu wata shida suke yin nasam, shida su cika a cikin wata shida kenan akan samu wata uku su yi nasam. To don haka dan da aka haifa a wata takwas kenan shi za a shayar da shi wata 22, wanda aka haifa a wata tara shi kuma za a shayar da shi wata 21. Shin wannan tsarin iyali ne ko ba tsarin iyali ba ne? Tsarin iyali ne wanda Alkur'ani ya zo da shi. To amma maganar cewa ita mace ta ce ta sha magani, sawa'an da yaddar mai gida ko ba yadda shi, da sunan cewa dakatar da aihuwa sai shekara biyar ta koma sake ɗaukan ciki, wannan in dai ba da wata larura ba haramu ne, domin muna na zato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma tana taƙaita ma kanta wato albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin 'ya'ya albarka ne. Inda larura, misali mace tana rurrutsa, wannan ɗabi warware ba kai tsaye wani ya biyo baya wancan ya wahala, to a shi ne malamai suka ba da damar ba laifi akan iya taƙaita aihuwa, in ma ta hanyar shi miji ya ringa azalo, misali in ya kusanci iyalinsa lokacin da zai zubar da mani sai ya fitar da gabansa waje ya zubar da wannan mani ya wuri, ko abinda zai tsaya matsayin shi kamar misali shan wasu ƙwayoyin magani, amma a tabbatar da cewa wannan ƙwayoyin magani babu wata illa ga mace, tare da cewa ko galibi ƙwayoyin maganin da mata suke sha domin kada su ɗau ciki yakan musu illa, illa ta wuce a lissafa, duk macen da ta saba shan wannan magani to akan kai lokacin da kwata-kwata aihuwar ma takan tsaya ta gizawa, kuma sannan ya rikita mata al'ada da abin da yake kama da haka, saboda kasancewar su waɗanda suke zo da wannan maganin ba amintattu bane ba. Don haka dai a taƙaice sai inda larura kenan, yana daga cikin larura shine rurrutsa. To in mace ta tabbata lalle wannan ɗabi'ar ta ce ta yi so biyu, to wannan ba laifi akan iya taƙaita aihuwa, in ma ta hanyar shan maganin ko abin da yake kama da haka. Amma ba mace ba wadda take sabuwar aihuwa farko sai ta ce a wai dan kada a je ta ɗau ciki ba tare da wannan ba ta fara shan magani, wannan kwata-kwata bai dace wa. Me yasa? Saboda ba ta riga ba ta san cewa yin rurrutsa ɗabi'ar ta ce ko ba ɗabi'ar ta bace ba, don haka maganar ta ce sai ta huta sai shekara biyar, wannan kwata-kwata bai dace ba, wannan wani wahayi ne na shaidani, kamar yanda maƙiyan Allah suke tallata shi ba don komai ba, don kada jama'a ta musulmi su yawaita su mamaye su a doron ƙasa, wanda shi yawan 'ya'ya albarka ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma mu kanmu a nan ƙaranci ne na wahala ce ta rayuwa. Amma ka je kasashen da aka ci gaba, ka je ka kasashen Larabawa, duk shekara mace aihuwa take yawancinsu. Duk shekara za ka ga mace ta aihu, kuma ɗa a can wata bakwai wata takwas za ka ga ɗa ya fara tafiya, saboda suna da wadata. Kuma ni kaina na sani akwai matar da na gani aƙalla aihuwa ta yi aihuwa kusan 14, kuma duk shekara aihuwa take. Kuma idan ka ga ɗiyarta ta fara da ita sai ka ce yamma ta mafita. To lallai akan samu haka, amma kasancewar ba kowace mace bace ba ma in ta samu wannan rurrutsa cewa ɗan yakan samu wata illa da abin da yake kama da haka. Lallai in ka ga an samu irin wannan to kasancewar kawai akwai ƙarancin wadata. To in an samu irin wannan illa lallai ba laifi ba ne ba mace ta bi hanyar da ba za ta ɗau ciki ba har akai lokacin da wannan ɗa ya warware, sannan kuma ta abi wannan wani ciki ya biyo baya, amma matukar babu wannan uzuri ba ya halatta haramu ne. saboda shi yawaitar ƴaƴa albarka ce, kamar yadda mun yi bayani a baya. Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, a lokacin da mahaifiyarsa Ummu Sulaym ta kama hannun shi ta kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi wannan khadimin naka kar a manta shi, ai masa addu'a. Manzon Allah ya masa addu'a kala hudu. Addu'a ta farko, manzon Allah ya ce ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa. Ta biyu, manzon Allah ya ce ya Allah ka yawaita dukiyarsa, ka yawaita masa arziki. Na uku, manzon Allah ya ce ya Allah ka yawaita masa ƴaƴa. Na hudu, manzon Allah ya ce ya Allah ka gafarta masa. Addu'a ta farko da ya ce ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa, Anas dan Malik sai da ya rayu sama da shekara 100. Addu'a ta biyu na cewa ya Allah ka yawaita arzikinsa, Anas sai da ya zamanto yana daga cikin waɗanda ake lissafawa mawadata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a ta uku da ya ce ya Allah ka yawaita masa ƴaƴa, Anas dan Malik yake cewa da wannan tsatsona yace sai da na haifi ɗa 130, yace a cikin 130 kin nan babu jika gaba ɗayan ƴaƴa 130, yace kuma ta hudun muna jira gafara ta Ubangiji subhanahu wataala. To in har yawaitar ƴaƴa cewa wata illa ce shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai mai addu'ar cewa Allah ya yawaita masa ƴaƴa? Saboda shi samun ƴaƴa da yawa wannan albarka ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Ana buƙata, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake ce mana tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al'umama yawmal qiyama aw kama qala. Manzo Allah yace ku auri mata alwaduda, masu matukar so ga mazansu, macen da take matukar so ga mijinta. Manzo Allah yace ku auri irin wannan mata, don haka ana buƙatar ya zamanto ita mace san da take maka ya ɗara wanda kake mata, to an fi samun zaman lafiya. Tazawwajul wadudal waluda, manzo Allah yace ku auri mata masu matukar soyayya ga mazansu kuma masu yawan aihuwa, yace domin nama al'ummu alfahari da yawan ku a ranar kiyama. Kaga cewa alwalud mace mai yawan aihuwa. Ta yaya ake gane mace mai yawan aihuwa? Sai ka kalli bangaren abin da ya shafi mahaifiyarta da ko ɗan uwan mahaifiyarta, ma'ana ƙanninta, ƙannin mahaifiyarta ko mahaifiyarta, to tana ake ganewa. An gane ko shine manzo Allah a nan ya umarce mu cewa mu auri mata masu matukar soyayya ga mazansu kuma masu yawan aihuwa. Kaga wannan yana nuna yawan aihuwa albarka ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Tambaya ta biyu da menene dan wace? Yawa wai dangane da cewa mutum idan talauci ya addabe shi cewa ya ƙara aure, shin wannan yana da asali? Haka hadisin yake yawo na cewa wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kukan talauci cewa talauci ya addabe shi, manzon Allah ya ce masa ya ƙara aure. Ya ƙara aure talaucin da bai kau ba, ya sake dawowa, manzon Allah ya ce masa je ka ka ƙara aure, wai har sai da aka kai ya rufe mace hudu, ma'ana ya auri mace hudu, sannan Allah ya wadatar da shi. Wannan hadisi haka yake yawo kwata kwata, baya da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi aure ai abu ne wanda yake buƙatar dukiya, wanda ba shi da dukiya a ce masa ya aure? Ubangiji ta'ala ya nuna mana duk wanda ba shi da halin aure to ga yanda ya kamata yi, shine ma'ana yayi kokarin kame kansa. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke cewa wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, waɗanda ba su da halin aure Ubangiji ta'ala ya ce su kame kansu har akai lokacin da Ubangijinsu zai wadatar da su. Ta wace hanya za mu kame kanmu idan ba mu da halin aure? Hanya ce ɗaya ɗaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a cikin hadisi na cikin sahihain, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ya ma'asharar shabab man istaqa'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء manzo Allah yace ya ku jama'ar matasa duk wanda yake da halin aure daga cikin ku manzo Allah yace yayi aure domin aure na taimaka ma bawa akan rintsi ganin shi game da kallon abinda Allah ya haramta masa ya kalla sannan aure yakan taimaka ma bawa akan kare gabansa game da afkawa cikin alfasha ita ce zina sai manzo Allah yace wa man lam yastati duk wanda ba shi da halin aure manzo Allah yace fa alaihi bisau ya lazinci yin azumi fa innahu lahu wija wannan azumi zai zame masa tamkar daddaka ne domin duk dabbar da aka daddake ta ai ba maganar shahawa ko kace fa innahu lahu wija wannan azumi zai zame masa garkuwa game da abkawa cikin alfasha me yasa domin ita shahawa ci da sha shi yake motsa shahawa a jikin dan adam a duk lokacin da dan adam zai kankanta ci da sha to shahawa za ta yi karanci a jikinsa don haka wannan ita ce hanya ta kamewa ga mutumin da yake cikin yanayi wanda yake na kuncin rayuwa ba shi da halin aure kenan sai ya kame kansa amma ba maganar cewa mutum ya je ya aure ba don haka kasancewar wannan hadisi abinda muke so mu sani kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi aure sai da dukiya wanda ba shi da dukiya yadda zai yi aure to iya abinda zai yi sai ya kame kansa in talauci ya addabe ka sawa'an kana da aure ko baka da aure ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ka kaskanta kai ka roke shi cewa ya wadatar da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'ar cewa Allah ya wadatar da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna dai cikin kitabul fada'il mun tsaya karshen wato babi wato baban da ke bayani game da shine kwadaitarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan lazumtar karanta wasu surori na alqur'ani da wasu ayoyi waɗanda suke kebantattu mun gama baban hadisi na ƙarshe a baban wato shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa wato wata rana yayin da Jibrilu alaihi salam yana zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Jibrilu alaihi salam ne ya kawo ziyara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karmu manta kamar yadda bayani ya gabata a duk lokacin da Jibrilu alaihi salam zai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan rikida ya dauki sifa ta dan adam ya zo akan wannan sifa domin kasancewar ganin mala'ika akan sifar yadda Allah ya halicce shi to Allah bai ba mu idani yadda take da ikon ganin haka a wannan rayuwa ta mu ta duniya domin duk wanda ya ga mala'ika akan sifar yadda ya halicce Allah ya halicce shi to ba zai kai labari ba domin kamar yadda Allah yake faɗa yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin don haka shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa su biyu ne kadai ya ga Jibrilu alaihi salam akan sifar yanda Allah ya halicce shi yana da fukafukai yana da fuffike 600 gani na farko a farkon zawwar wahayi kenan anan kogon Hira gani na biyu daren da aka tafi saman bakwai da shi anan gun sidratul muntaha anan ya ga Jibrilu alaihi salam akan sifar yanda Allah ya halicce shi amma duk a lokacin da zai zo yakan dauki sifar dan adam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin hadisi na Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi shar لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه حديث عند عمر يكي فدا cewa wata rana muna zauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga wani mutum yahudu ya tinkaro mu yace wannan mutum ne mai farfarin tufafi mai tsananin bakin gashi kuma babu wani alamun bulaguro tare da shi kayan shi ba su yi kura ba gashin sa bai yi kura ba kuma babu wani alamar gajiya tare da shi yazo ya zauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana gwiwoyinsa da gwiwoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Farko yayi tambayoyi game da hakikanin musulunci, manzo Allah ya bashi amsa, ya zano masa rukunin musulunci. Tambaya ta biyu dangane da hakikanin imani, manzo Allah ya zano masa rukunin imani guda shida. Ya masa tambaya dangane da ihsan, manzo Allah ya tabbatar masa cewa al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wanda dai a ƙarshen hadisin, bayan shi wannan bako ya tafi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar Umar, yace ya Umar a tadri man yasail, shin ka san wane ne ke wannan tambaya? Umar yace Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzansa su ne mafi sani. Qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum, manzo Allah yace ai jibrilu alaihi salam ne yazo domin ya sanar da ku addininku. Kaga a sifar bako yazo a mutumin da ba a san shi ba ma'ana. To haka galibi idan zai zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dauki sifar wani sahabi, shine Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, yakan dauki sifar shi sai yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana yayin da Jibrilu yana zaune a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqiban min fawqihi, sai Jibrilu ya ji wani ƙara a saman kansa. Farafa a ra'asahu, Jibrilu sai ya daga kansa sama. Faƙala, sai ya faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa haza babu minas sama'i futihal yau, ya ce wannan wata ƙofa ce daga cikin ƙofofin sama a yau aka buɗa ta. Ya ce walam yuftaha qabl illa al yau, da ɗai tunda Allah ya halicci duniya ba a taɓa buɗe wannan ƙofa in ban da yau ba. Fanazala minhu malak, Jibrilu ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa da aka buɗe wannan ƙofa, ya ce wani mala'ika ne na musamman gashi ya sauko. Faƙala, wannan mala'ika, faƙala sai ya ce haza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qabl illa al-yawma. Jibrilu ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ai wani mala'ika ne gashi ya sauko zuwa doron ƙasa ta wannan ƙofa. Tunda Allah ya halicci duniya, wannan mala'ika bai taɓa saukowa doron ƙasa in ban da yau ba. Da ya zo fa sallama, sai ya yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ƙala, ya ce masa abushir bi nurai ne uti ta huma, ka riƙe albushir game da wasu haske guda biyu da aka maka kyautarsu. Lam yi uta huma nabiyun qablak, babu wani annabi daga cikin annaba wanda suka gabace ka wanda Allah ya taɓa masa wannan kyauta, kai kadai ne Allah yake banta da wannan kyauta. Fatihatil kitabi wa khawatimi suratil baqara, hasken biyu ita ce suratul fatiha, sannan kuma da ƙarshen suratul baqara ita ce amanar rasulu. Kyauta ce ta musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake banci fiyayyen halitta manzanmu manzan rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya taɓa masa irin wannan kyauta. Sai yace lan taqra'a bi harfin minha illa uzita, ba za ka karanta daidai da harafi ɗaya daga cikin waɗannan haske guda biyu, Fatiha da amanar rasul, illa uzita huface sai an baka duk abin da yake ciki. Dan haka ayoyi ne waɗanda sun kunshi addu'a, duk abinda mutum ya karanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karɓa masa addu'ar. Don haka ita wannan suratul fatiha Ubangiji ta'ala ya lazumta mana karanta ta a duk kowace sallah, a kowace raka'a. Don haka sallah mai sunan sallah ba ta inganta sai da fatiha. Don haka muke maimaita ta a cikin sallolinmu na farilla da nafila, kuma duk abinda muka roƙa a cikinta na faɗarsa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu abinda muka roƙa. Don haka wannan yana nuna fadla ta suratul fatiha da amanar rasul, don haka ya kamata a lazinci karanta su ba da riba rana. Za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin haduwa domin karanta Alkur'ani. Ma'ana jama'a su haɗu su ringa mudarasa ta karatun Alkur'ani. Haduwa akan karanta Alkur'ani ba ana nihin a haɗu a kasa Alkur'ani cewa a sauke Alkur'ani, wannan yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba aikin magabatan ƙurai bane na cewa ku zo mu haɗu mu sauke Alkur'ani. Shi iya abinda ya tabbata a shari'a, mutane su haɗu domin su yi mudarasa Alkur'ani, sawa'an waɗanda tilawar su bata nuna ba ko wanda tilawa ta nuna, a zauna a yi mudarasa, kai ka karanta ina sauraro, in kayi kuskure in gyara maka, in ka tsaya kan wata gaba nima na karanta kuma kai ma ka saurara. Wannan abu ne wanda yake da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine ake kira tukuri, ana kiran shi tukuri, an gane ku? Ko kuma hallo ana kiran shi masaffa. Ma'ana jama'a makarantan Alkur'ani da masu danyar tilawa da waɗanda sun goge a zauna kenan, wannan ya karanta jama'a suna sauraro, in yayi kuskure a gyara masa, sannan in ya kai kan wata gaba in rubu yayi to shi ma na gaban sa ya karanta shi ma a saurara, kuma haka har ta zagayo. To wannan abu ne wanda yake da asali, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, a cikin Ramadan Jibrilu alaihi salam yakan zo masa wato su ringa mudarasa ta Alkur'ani. Manzon Allah ya karanta, Jibrilu ya saurara, sannan shi ma Jibrilu ya karanta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara. Don haka zaka in ka tsaya kai nazari, ko kuma abu ne wanda yake sananne, duk tsangaya da ka sani, duk gidajen da ake karatun Alkur'ani inda ke akwai almajirai, wannan sunna suna da ita ta yin tukuri. Galibi waɗanda zaka ga wasu izihi shida shida suke yi, wasu sukan yi tsakanin magarba da isha, wasu ba sukan yi wato bayan sallar isha, kafin a kwanta akan zauna da shi alaramban kowa da almajiransa kenan a yi wannan tukuri, in an yi izihi shida ko kuma izihi goma bakin dai abinda suka ɗaukan ma kansu kullum. Kuma waɗancan abinda suka ɗauka a matsayin ibada ce suka ɗauka, ba suna yi ba ne ba don kasancewar nuna wani ƙwarin tilawa da abinda ya kama da haka, ko kuma don neman suna, ko kuma don neman wani abin duniya. A'a, ana yi ne domin shi wannan Alkur'ani a nace a kan shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni na cewa ku bibiyi wannan Alkur'ani, ku lazinci karanta shi. Manzon Allah yake cewa fa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwa take hannunsa, sai yake cewa lahuwa ashaddu tafassiyan ko kuma tafallutan min al-ibli fi uquliha, Qur'ani yafi raƙumi gaugawar kucewa daga dabaibayinsa. Ma'ana yanda in ka kun kai sake baka sa ma raƙumi dabaibayi kai tsaye zai kuce, to haka Alkur'ani in baka lazuntar karanta shi koda ka harrace kai tsaye za a wayi gari ya kuce. To haka abu ne sananne, duk makarantu da ka sani na Alkur'ani a lokaci da ya gabata suna da wannan sunna na su zauna suna tukuri, ba kamar yanda al'amari ya zamanto a yau na cewa wani al'amari ne an bashi wata huska na daban wanda ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na wannan karatu da ake zawa a yi ta yi a lasifika a girka lasifikoki sun wuce a lissafa, a kwana ana karatu wai sai an sauke Alkur'ani, an hana makauta bacci, an cutar da jama'a, wannan kwata-kwata ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba yin haka ba, kuma shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk wanda ya sauke Alkur'ani kasa da kwana uku to bai fahimci inda Alkur'ani ya sa gaba, domin Alkur'ani Allah ya saukar da shi domin a karanta a lura da abin da yake cikinsa. To amma a zo a ce wai a dare ɗaya sai an sauke Alkur'ani, har akwai waɗanda ake cewa mai 80 in an sauke wai sai an dawo an yi 20 ko an yi wannan. To wannan kwata-kwata wannan ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin wannan na a girka lasifikoki a kwana ana yi, wannan ya saba ma sunna. Amma abin da yake na tukuri da za a yi a ɗau bakin gwalgwadon abin da za a yi tsakanin magariba da isha ko kai tsaye bayan an gama sallar isha da abin da ya kama da haka ko kuma a cikin yini, domin kasancewar alazinci karanta alqur'ani domin kada tilawa ta kuce, to wannan abu ne wanda yake da asali, kuma shine abin da wannan hadisi yake ne. Shine kenan malam yayi babi na mustahabbancin na haduwa domin karanta alqur'ani. Shine yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, wanda kar mu manta a bayanin da muka yi a baya, wanda dalilin da yake nuna mana cewa haramun ne mutum ya daga muryarsa a cikin dare domin kada ya cutar da wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo gida, mun ya gabata a cikin kitabus salam baban da ke wannan littafin da ke bayani game da hukuncen sallama, idan ya zo gida a daddare manzon Allah yakan yi sallama amma baya daga muryarsa. Me yasa? Dan kada ya falkar da mutumin da yake bacci, kuma ya yi sallama murya kasa-kasa domin wanda yake falke kenan kada ya ji an shigo gida ba tare da sallama ba. Don haka wannan yana tabbatar da cewa duk abin da za ka yi na daga murya a cikin dare, ka hana mai bacci-bacci, wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Amma sai a ringa kaba hujja a ce muku to ai ga wasu kwana suke suna kiɗa-kiɗa, su ba a magana a kansu. Su waɗancan daman su kansu sun san matsayinsu, sun san shaiɗanu ne, sun san aiki ne na zunubi suke. Amma kai da ake magana a kanka a matsayin ibada ka ɗauka, alhali kai ko ba ibada ba ce, maimakon lada kake nema sai dai ka ɗau zunubi. To shi ne a nan malam ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, wato jama'a ba su taɓa haɗuwa a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah. Ɗakunan Allah a ban ƙasa su ne masallatai, kamar yadda ya ce fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar, kamar yanda aya ke cikin suratul nur. Idan aka ce buyutullahi kenan ana nihi masallatai, sune dakunan Allah a ban kasa. Allah ya jingina waɗannan dakuna izuwa gare shi ba dan yana buƙatar ɗakin da zai shiga ba, girman Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce ya shiga ɗaki. Ya dangana wannan ɗakuna izuwa gare shi domin ya nuna mana cewa abubuwa ne waɗanda suke masu daraja, masu matsayi a gunsa. Kamar yadda ya jingina Ka'aba izuwa kansa can cikin suratul Baqara, yana faɗa ga annabi Ibrahim alaihi salam da ɗanshi Isma'il, Ubangiji ta'ala yake cewa a can da yake cewa da yace wa izbitala wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana, can da yace wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an qahira baytiya liqa'ifina wal aakifina warruk'is sujud. Ubangiji ta'ala yace mun yi wasiya ga Ibrahim alaihi salam da dan shi Isma'il, ko kuma mun turo sako izuwa gare su. Ubangiji ta'ala ya ce da su an fahira baitiya, Ibrahim kai da ɗanka Isma'il, Ubangiji ta'ala ya ce ku tsarkake mun ɗakina, ku tsarkake mun ɗakina. Me yake nihi da ɗakin shi Ka'aba? To dan haka kenan shi ne anan ya ce wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, jama'a ba su taɓa haɗuwa a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah, ma'ana a cikin masallaci daga cikin masallatai. Yatuluna kitaballahi, suna karanta littafin Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, wato suna kwama shi tsakankaninsu. Idan aka ce tadarus, ma'ana shine mudarasa, kai ka karanta ni in karanta shi ya karanta, shine yace wa yatadarasunahu bainahum, ma'ana suna kautun shi tsakaninsu kenan, suna mudarasa shi, wannan ya karanta wannan ya karanta. Karanta alqur'ani anan in ma ya kasance ta hanyar tilawa shine abinda zai zamanto kenan a farko, ko kuma ta bangaren karanta shi domin a fitar da ma'anar shi a fada ma jama'a abinda alqur'ani ya kunsa na dokoki. An gane ku? Sannan yana daga cikin haka kuma shine karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace illa nazalat alaihi musakina, face nutsuwa daga gun Ubangiji subhanahu wata'ala sai ta sauka a gunsu. Nutsuwa sai ta sauka a gunsu. Babu inda ake samun nutsuwa sai a irin wannan mahalli na ambaton Allah subhanahu wata'ala, wanda zaka ga mutun sama da dubu sun hadu, amma za a tashi wani ba zai ji haushin dan uwan shi na cewa kowa na ya taka ni, kowa na ya mun ba daidai ba. Yanzu misali ku tsaya ku lura da duk taro da ake yi, wani taro ne ake haduwa a kwashe lafiya in ba taro ba wanda yake na ambaton Allah subhanahu wata'ala? Yanzu duk wani taro na shaidani akan hadu a kwashe lafiya? Sai kaga da wani da wani ana hada, da wani da wani ana hada, ko an watse wani yana jin haushin wani, wani yana jin haushin wani. Saboda me yasa? Daman wuri ne na hayaniya, wuri ne wanda yake na shaidanci. Amma abin da ya shafi ambaton Allah, inda mutum miliyan guda za su iya haduwa, to za a yi wannan taro a kwashe lafiya. Yanzu kaga irin taro na haji, mutum kusan sama da mutum miliyan biyu suke haduwa, waɗanda suke a rubuce tukwa, banda waɗanda suke yan bayan fage. Amma za a yi wannan taro a watsi lafiya. To shine anan yace illa nazalat alaihim musakina, face nutsuwa sai ta sauka a kansu. Wa ghashiyatuhumur rahma, kuma rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai ta lullube su. Wa haffatuhumul mala'ika, kuma mala'ikun Allah subhanahu wata'ala sai sun zo sun zagaye su. Domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai wasu mala'iku na musamman waɗanda ake kiransu sayyahun, waɗanda suke masu yawo a ban ƙasa, wanda su iya cigiyarsu kawai su ga mahalli na ambaton Allah, inda jama'a suka haɗu suna ambaton Allah. Idan suka hango wannan wuri, to junansu yakan faɗa ma juna, ku zo ga cigiyar mu ta samu. Sai su zo su zauna su zagaye wannan gu. To amma wani zikirin shine zikiri wanda ya dace ma sunna, karatun alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake ne majalisul ilm, haka malamai suka tabbatar. Amma ba wuraren zikiri ba waɗanda suke na bid'a, wurin zikirin da mala'iku suke cigiya, zikirin da ya dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine majlisi na ilimi, inda ake karanta alqur'ani, ana mudarasar shi, wannan ya karanta, wannan ya karanta, wannan ya karanta. Ko kuma majlisin da aka zauna ana karanta alqur'ani ana fassarawa, ko majlisin da ake karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin waɗannan majalis su ne mala'ikun Allah suke cigiya a ban ƙasa, shine mahallinsu. Amma ba inda aka zo da wani abu na zikiri wanda ya hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin waɗannan majalis mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ba sa kusantar shi. Shine yace wa haffatuhumul mala'ika, mala'ikun Allah sukan zagaye su. Wa dhakarahumullahu fi man inda, Ubangiji ta'ala sai ya ambata su a cikin bayi na musamman a gunsa, waɗanda suke da karamci, suke da daraja, su waɗannan waɗanda suka zauna suna mudarasa ta alqur'ani. A takaice, wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa yana daga cikin abin da ake bukata musamman ga waɗanda Allah ya musu kyauta ta alqur'ani, ya zamanto suna mudarasa ta alqur'ani, a haɗu ana karanta alqur'ani. In ma ba mu da tilawa, misali kai ba ka da tilawa, ni ba ni da tilawa, sai mun kalla, to sai mu zauna, kai ka karanta wannan sura, ni in karanta wannan ta gaba, kai ka karanta wannan, ni in karanta wannan, shine ake kira da mudarasa. Ka karanta in saurara, kai ma ka karanta na saurara, kenan wanda yake da kuskure a gyara masa. In ma kasancewar babu kuskure, haka mu zauna kawai domin mu yi mudarasa ta alqur'ani, domin alqur'ani ya ƙara zama a cikin zukatanmu. Wannan shine abin da ake ni, ko kuma mu zauna na mu karanta alqur'ani domin mu fahimci abin da yake cikin sa na dokoki ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine a takaice, kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke nuna mana, ke kwadaitarwa akan neman ilimi, ilimi na addini. Saboda duk wanda ya ba da gaba game da neman ilimi na addini, to ya tabbata cewa nutsuwa tana tare da shi, kuma sannan jin kan Ubangiji subhanahu wata'ala zai lullube shi, kuma mala'ikun Allah za su zo su zauna su zagaye su a gun, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa kuma Ubangiji ta'ala zai ambata cewa su waɗannan jama'a suna daga cikin bayi na musamman abunsa, wanda ya karrama su kuma ya tanada musu kyakkyawan sakamako a gobe kiyama. Sannan kuma wannan yana nuna mana mafi girman ilimi wanda ya kamata a yi mu darasar shi, a yi mu zakarar shi, shine littafin Allah Al-Qur'ani. Shine babban abin da ya kamata mutane su ba da himma a kansa. Sannan kuma yana daga cikin hanya ta neman ilimi, ma'ana ta haddace Al-Qur'ani, da abin da ya kamata haka shine mu darasa kenan tukuri. Na kai ka karanta, ni in karanta, wannan ya karanta, to matukar ana tukuri. Ko da mutum yana da danyar tilawa, to zaka ga tilawar shi ta yi kwari zuwa wani lokaci insha Allah. Babu fadlil wudu. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يؤيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da fadla ta arwala, abinda ya zo na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ke nuna mana cewa alwala tana da fadla ta musamman. Shine malam ya buɗe baban da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida. Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu, wato ya ku muminai, ma'ana waɗanda kuka gasgata Ubangijinku, kuka gasgata manzanninsa. Idza qumtum ila salati, idan kun tashi zuwa sallah ta farilla ko ta nafila, faghsilu wujuhakum, Ubangiji ta'ala ya ce ku wanke fuskokinku. Ita fuska tsawanta shine daga matsirar gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓa. An gane ku? Daga inda gashin kai a al'adance yake tsurowa, to shine farkon fuska. Don haka wanda yake da silai, ko mu ce wanda yake da sanko, ba maganar cewa daga inda gashin kai ya tsaya daga nan zai kamu. Daidai inda yake a al'adance an san gashin kai ga ta inda yake tsurowa, to wannan shine farkon fuska. Ƙarshen fuska shine nan ƙarshen haɓa, to hatta da ƙasan haɓa sai an sanya ruwa. Faɗin fuska kuwa, wato daga wannan kunne zawwa wannan, shine faɗin fuska. Duk abin da yake tsakanin nan sai mutum ya wanke. Don haka akwai kuskure na arwalla ga wasu waɗanda za su ga, za ka ga suna wanke nan, amma nan daidai kunnensu bai samu ruwa ba, ko kuma nan wajen haɓa bai samu ruwa ba. Dole ne mutum zai wanke gaba ɗayan fuskarsa, zai bibiyi kogon idanu da ƙasan hancinsa da nan ƙasan leɓe, duka mutum yayi kokari ya tabbatar da cewa ruwa ya shiga shine anan Ubangiji ta'ala yace fagsilu wujuhakum wato ku wanke fuskokinku sai yace wa aydiyakum ila almarafiq Ubangiji ta'ala yace kuma ku wanke hannuwanku zuwa kusurwa idan aka ce kusurwa a Hausa shine kenan gwiwar hannu ila almarafiq ila anan bi ma'ana ma'a kenan ai ma'al marafiq kenan tare da kusurwa sai ka shigar da nan gwiwar hannu a wajen wankewa kenan mutum ba zai dakatar bakin nan ba iya abinda zaka yi nan sai ka shigar da shi kamar yanda ila tana daukan ma'anar ma'a kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ai ma'a amwalikum don haka anan da yace wa aydiyakum ila almarafiq Ubangiji ta'ala yace ku wanke hannuwanku wato tare da kusurwa kenan ya zamanto har sai ka shigar da gwiwar hannu sannan sai yace wamsahu bi ru'usikum Ubangiji ta'ala yace ku shafi kawunanku alba'u anan lil ilsaq kenan anan ka shafi kanka gaba daya shafar kai ku kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yakan rungumi kansa gaba daya da hannuwansa kenan tun daga nan farkon matsarar gashin kai ta nan manzon Allah yake fara shafa sai ya kai kiya sannan kuma sai ya dawo da hannuwa an gane ku kenan hannuwan ba haka ba zaka sa ya tsotsi kamar yanda wasu suna famar wai sai ruwa ya shiga wai can karkashin gashi ya shiga wannan kokuwar kai a iya abinda aka sunnanta mana hannuwan zaka rungumi kanka gaba daya tun daga nan gaba kenan farkon goshi daga nan kenan sai ka ja sai ka kai shi zuwa ke kenan daga nan inda gashi yake tsurowa sai ka kai kiya sannan kuma sai ka dawo kamar yanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kaifiya shine yace wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan sannan sai yace wa arjulakum ila alka'abai ay fagsilu arjulakum ila alka'abai ku wanke kawahuwanku har izuwa idanun sau kafa wanke ta ake ba shafa ba ake kamar yanda yan shi'a suke shafar kafa su ba sa wanke kafa an gane ku shafar kafa sunna ne amma sai idan ya kasance akwai khuffi ko susaiti ko takalmi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan waɗannan abubuwa guda uku yayi shafa akan khuffi yayi shafa akan susaiti yayi shafa akan takalmi kamar yanda hadisai ne tabbatattu amma kafa in dai a waje take babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba arwalla da yazo kafa ya shafi kafa manzon Allah iya abin da yake wanke kafa yake balma ga hadisi wanda hadisin na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin tafiya ya dan yi jinkiri a baya da yayo gaba ya tarar da sahabbansa suna arwalla suna wanke kafa sama sama sai manzon Allah ya daga muryarsa cewa yake wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar manzon Allah cewa yake tsananin azaba ta wuta a ranar kiyama ya ta tabbata ga dugadugan da ba a kyauta ta wanke su lafazin aqab jam'i ne na aqib ma'ana shine diddige kashedi na barazana ta azaba azaba a ranar kiyama tana kasancewa ga duk wanda baya kyauta ta wanke diddigensa dan haka a takaice anan Ubangiji ta'ala yace fagsi da yace wa arjulakum ay fagsilu arjulakum ku wanke kawahuwanku kenan ilal ka'abain har izuwa idanun sau idan aka ce idan sau wasu kasusuwa ne guda biyu waɗanda suke dullowa a gefin kwabi to wanke kafa har izuwa wannan idan sau su ma idan saukin ba daidai su ba za ka tsaya sai ka shigar da su sai an shigar da su a wajen wankewa shine yace wa arjulakum ilal ka'abain ay ma'al ka'abain shine Ubangiji wannan kenan a takaice sifar arwalla kamar yanda ya zo a cikin alqur'ani kenan kuma ba yanda za a yi ka gane wannan sifa ɗaya bayan ɗaya sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda akwai hadisi da dama waɗanda suka bayyana kaifiyar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla wanda akwai irin su kurkurar baki da shaka ruwa da shafa wato ruwa a kunne da kuma adadin ita gabar su nawa ake wanke ta wannan duka sai ka koma cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka koma karantarwar zaka gane ita huska menene gulgudan tsawonta menene gulgudan fadinta da abin da yake kama da haka. To shine anan Allah yana nuna mana cewa yin arwalla dole ne akan mu, amma ga wanda ba shi da arwalla idan zai yi sallah sawa'an sallah ta farilla ko ta nafila dole ne sai mutun yayi arwalla. In ko kana da arwalla lokacin sallah yayi, to wannan kuma sunna ne an so mutun ya jaddada. An gane ko sabanta arwalla wannan sunna ne mustahabba, amma in baka da arwalla kuma wannan dole ne. Shine sai yace wa arfilakum ila alkaaba, sai yace wa in kuntum junuban fatahharu. Ubangiji ta'ala yace in har kun kasance kuna da janaba fatahharu. Ubangiji ta'ala yace ku yi wanka, da yace fatahharu ku tsarkaka ai fagtasilu shine ku yi wanka. Shi ma wankan janaba ba yanda za a yi ka gane yanda ake wanka na ibada sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Maimuna Allah ya ƙara mata yadda da Aisha Allah ya yadda da ita daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka rawaito mana kaifiyar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wankan janaba. Kamar yanda Maimuna Allah ya ƙara mata yadda tace na kawo ruwa na girke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bahu domin yayi wanka, tace da yaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko sai ya wanke abinda ke tsakanin cibiyarsa izuwa gwiwoyinsa. An gane ko? Amma kafin haka sai da ya karkata makayin ya zubo ruwa a hannunsa na dama ya wanke hannuwansa sau uku. Da ya wanke hannuwansa sau uku sai ya tsoma hannun shi cikin makayin, yana ɗauko ruwa da hannunsa na dama yana zubawa, hannun hagu yana cuɗawa, sai da ya wanke tsakanin cibiyar shi izuwa gwiwoyinsa. Farko kenan. Da ya gama wannan tace sai ya yi arwalla, arwalla irin ta sallah shine ya kurkure bakinsa ya shaka ruwa so uku, sannan ya wanke fuskarsa so uku, ya wanke hannunsa na dama so uku, ya wanke hannu na hagun so uku, sannan ya shafa ruwa a kai ya shafa a kunne, sannan sai ya tsoma hannuwansa a cikin makayin ba tare da ya jinko ruwa ya murza gashin kansa, sannan ya maida hannuwansa ya ciko ruwa ya zuba a kansa ya cuda sai da yayi so uku, sannan kuma sai ya zuba ruwa a sauran jikinsa bangaren dama ya fara wankewa, sannan kuma ya wanke bangaren hagu. A ƙarshe tace sai ya koma gefe, sannan sai ya wanke kafar shi ta dama kuma sannan sai ya wanke kafar hagu kenan zuwa idanun sau. Wanda wanke kawafuwan nan da yayi a gefe shine cikar arwallarsa, kuma shine ƙarshen wanka. A hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, kamar yadda hadisin yake cikin Sahihul Bukhari, bayan ya wanke hannuwansa so uku sannan ya shigar da su a cikin makayin, ya wanke daga cibiyarsa izuwa gwiwar izuwa gwiwoyinsa, abinda yake tsakanin nan gaba ɗaya ya wanke, sannan kuma ya kurkure baki ya shaka ruwa sai da ya so uku, sannan ya wanke fuska so uku, ya wanke hannun dama so uku, ya wanke hannun hagun so uku, ya shafa ruwa a kansa ya shafa a kunne, ya wanke kafar dama sannan ya wanke kafar hagu, arwalla cikakka kenan. Sannan ya tsoma hannuwansa ba tare da ya jinko ruwa ya murza kansa, sannan ya maida hannuwan ya dauko ruwa yana zubawa a kansa sai da ya murza ya so uku, sannan kuma ya zuba ruwa a sauran jikin shi gaba ɗaya ya wanke, kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta bayyana mana wannan shine sifar wanka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Kenan bambancin hadisin Aisha da na Maimuna. A na Maimuna sai a ƙarshe ne bayan ya gama wankansa ya koma gefe, sannan ya wanke kafar dama, sannan ya wanke kafar hagu. To duk wani wanka na ibada, wankan janaba ko wankan yankewar jinin al'ada ko jinin biki ko wanke mamaci ko wankan juma'a ko wanka na daukan harami da abin da ya kama da haka, duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne, iya abin da yake bambanta su ita ce niyya. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yace wa in kuntum junuban fatahharu, in har kun kasance kuna da janaba Ubangiji ta'ala yace fatahharu wato ku yi wanka, kenan ma'anar ku tsarkaka anan ay fagtasilu shine ku yi wanka. Sai yace wa in kuntum marda, Ubangiji ta'ala ya ce idan kun kasance ba ku da lafiya, lafazin marda jam'i ne na marid, marid marar lafiya kenan. Wa in kuntum marda, idan kun kasance ba ku da lafiya, marasa lafiya, aw ala safarin ko kuma kuna kan hali na bulaguro falam tajidu ma'an aw ala safarin aw la mastumun nisaa aw jaa ahadun minkum minal ga'i ko kuma dayan ku ya dawo daga biyan bukatarsa aw la mastumun nisaa ko kuma kuka tara da iyalin ku falam tajidu ma'an ubangiji ta'ala yace ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki da shi fatayamma musa idan tayyiban ku shafi fuskar kasa sarkakakka famsahu bi wujuhikum wa aydikum ubangiji ta'ala yace wa aydikum min wato ku shahi fuskokinku wato da hannuwanku kenan da wannan fuskar kasa da kuka shafa anan bayan ubangiji ta'ala yace in mun kasance muna da janaba mu yi wanka sannan kuma sai ya biyo baya da wani rangwame na musamman sai ya ce wa in kuntum marda idan kun kasance ba ku da lafiya hali na farko kenan uzuri na farko wa in kuntum marda aw ala safari ko kuma kuna kan hali na bulaguro aw jaa ahadun minkum minal ga'id ko kuma ɗayan ku ya dawo daga kurami domin in aka ce al ga'id a larabci abinda ake nihi shine kurami saboda iya abin da yake a sunna duk wanda zai biya bukatar sa bawali ko bayan gari to ya kamata ya fake game da idanun mutane ya dan yi nisa inda ba za a ji karan sautin da yake fita daga jikin sa ba za a ji warin abin da ya fita daga jikin sa kuma wani ba zai tsinkayo shi balantana ya ga al'aurar sa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai biya bukatar sa yakan yi tafiya mai nisa kuma sai ya samu wani wuri ya fake don haka anan ubangiji ta'ala yace au jaa ahadun minkum minal ga'id ko ɗayan ku ya dawo daga kurami ma'ana ya biya bukatar sa sai yace au la mastumun nisaa wato ko kuma kuka shafi iyalin ku me ake nihi da allamsu anan shine tarawa da iyali saboda karantarwa ta ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa duk wani abu da ake jin kunyar a fito fili a faɗa to kinaya ake kaga anan kayan kazamta ne bawali ko bayan gari amma ubangiji ta'ala me yace cha ya auja ahadun minkum minal ga'idi ɗayan ku ya dawo daga kurami dan haka kenan a Hausa zaka ji an ce na tafi makewayi na dan kewaya na je in biya bukatata maimakon ka fito fili ka ce zan je in yi kaza kuma anan saduwa da iyali ai abu ne wanda ake jin kunyar a fito a faɗa shine ubangiji ta'ala sai ya amfani da lafazin allamsu sai ya ce aula mastumun nisaa ko kuka shafi matanku me yake nihi da shafa shine kuka sadu da iyalin ubangiji ta'ala sai ya ce falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki da shi kenan mutum ne ya je ya biya bukatar shi amma babu ruwan da zai yi tsarki ko kuma mutum ya sadu da iyalinsa janaba ta same shi babu ruwan da zai yi wanka ko kuma mutum gashi ba shi da lafiya kuma alhali ga janaba tare da shi bayyana halin da zai yi wanka domin in yayi wanka rashin lafiya tana iya karuwa a jikinsa ko kuma ta yi jinkirin warkewa ko kuma kasancewar gaya mutum ne ba shi da lafiya ba zai iya tafiya ya je yayi wanka ba da abin da ya kama da haka ko kuma mutum yana kan halin bulaguro babu ruwa a gonsa ko kuma akwai ruwan bai wuce ba shansa to arwalla zai yi da ruwan ko kuma mi zai yi da shi ko kuma wankan zai yi shine ubangiji ta'ala anan sai ya ce falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki da shi sai ya ce mana fatayamma musa idan tayyiban wato ku shafi fuskar kasa tsarkakakka abinda ake nihi da as-sa'id shine fuskar kasa sawa'an ya shine ko laka ce ko dutse ne ko menene in dai fuskar kasa ce tsarkakakka ba mahaddi ba wanda yake mai najasa ubangiji ta'ala ya ce ku shafi fuskar kasa tsarkakakka idan kun shafi kasar famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ubangiji ta'ala ya ce ku shafi fuskokinku da hannuwanku to iya kaifiyar temama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda wani daga cikin sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike su domin wata bukata lokacin sallah yayi babu ruwa ɗaya daga cikinsu kawai sai ya ce sai ya yi birgima irin yadda dabba take birgima ya yi sallah da suka dawo gida madina sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon Allah sai yake ce masa ai da za ka yi haka da hannuwanka kadai ya wadace ka manzon Allah ya nuna masa ka buga hannuwanka akan ƙasa ka shafa idan ka dago manzon Allah yace sai ka kakkabe ko kuma ka bushe, sannan sai ka shafi fuskarka da hannuwan gaba daya, sannan kuma sai ka shafi hannunka na dama da hannunka wanda yake na hagu. Manzon Allah yace inda kai haka aida ya wadace ka. Don haka ita temama abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shafar kasa dai tak ake cewa koma shafar kasa domin shafar hannuwa wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shafar hannu bakin tsintsiyar hannu kadai ake shafa, zawwa nan gwiwar hannu wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zaran kai bismillah, an gane ku, sai ka ce bismillah sai ka buga hannuwanka akan kasa. Idan ka dora su akan kasa ka dago sai ka kakkabe hannuwa ko kuma ka bushe su, saboda inda wata kura ma kenan ba za ka shaka ba. Sai ka shafi fuskarka gaba daya da hannuwa, sannan kuma sai ka shafi hannunka wanda yake na dama haka, sannan kuma sai ka shafi hannunka na hagu. Shikenan temama ta kare. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, shi yace ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Ubangiji Ta'ala baya nihin ya sanya muku wani kunci a cikin wannan addini, kamar yadda cin yace wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Ubangiji Ta'ala baya nihin wani kunci game da ku, dan haka Ubangiji Ta'ala ya saukaka mana idan muna kan halin bulaguro ko muka kusanci iyali ko muka dawo daga biyan bukata ko ba mu da lafiya ba mu da halin da za mu shafi ruwa, Ubangiji Ta'ala sai ce mu yi temama. Shine sai ce walakin yuridu li yubahhirakum, kusan da cewa Ubangijinku yana nihin tsarkake ku, don haka ya shar'anta muku wannan temama. Wali yutimma ni'matahu alaykum, kuma dan ya cika ni'imarsa akan ku, dan ya zamantu ku mu'minai cikin kowane hali a cikin tsarki kuke. La'allakum tashkurun, dan ku gode ma ni'imomin da ya jaddada muku, dan haka Ubangiji Ta'ala ya shar'anta mana arwalla kuma ya shar'anta mana temama. Insha Allah nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.